إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسكة سادوا أولا مسلا شيء بتارن البركة مسلا شنغو اللغة أنان چكين غرم بوچي أجهر بوچي أولا يمچين لانا لتنن yau 20 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1434 wanda kuma yake daidai da 29 ga watan 7 miladiya ta 2013 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir suratul nahl kuma kafin mu karanta ayoyin da zamu fassara a wannan yammaci insha Allah ga kadan daga cikin tambayoyi da muka samu. Wannan yace assalamu alaikum, idan mutum yace wa matarsa zan sake ki, ko yace in kika yi abu kaza da kaza zan sake ki, amma sai ta yi kuma bai ce ya sake ta ba, to wai shin sakin yayi ko bai yi ba? To tunda bai ce ya sake ta ba, ai ba magana kuma sakin yayi, barazana yayi zai yi sakin kuma bai yi ba, don abinda ka ce za ka yi ba ka yi ba, Allah baya rubuta maka kayi sai mutum ya aikata da kansa. Saboda haka saki abinnan matar tana na a matarsa bata zama sakakkiya ba, ko da cewa yayi idan kika fita kin saku ba ma zan sake ki ba, dan nan cewa ke zan ma yi, ko da cewa in kika fita na sake ki, to idan ta fita anan ana so a ji me yake nufi da maganarsa. Idan yana nufin barazana tsoratarwa ba wai sakin yayi niyya ba, to shi ma magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai cewa bata saku ba. Idan kuma yace a sakin nake nufi, da nace in ta fita na sake ta ni sakin nake nufi, ba wai kawai barazana nake nufi ba, to shikenan ta saku. Innamal a'malu binniyati. Wannan kuma yake cewa a cikin littafin Nawaqidul Islam na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ya rubuta cewa man abghadha shay'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara, wanda duk yaki wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi koda yayi aiki da wannan abin to ya kafirta, to shine yake cewa to yaya masu yin azumi ba tare da suna so ba, wato suna kyamar yin azumin kawai dai suna yi ne kamar dole, to su ma sun kafirta. Idan yana kiyayya da azumin kamar yadda shi malamin ya faɗa, idan yana kiyayya da wannan azumin kawai dai yana yi ne saboda kada a ce baya azumi, ko kada a riƙa yi masa wani gani-gani kawai shi yasa yake, amma a ransa baya son wannan, to wannan ba musulmi bane. Ya za a yi kada musulmi kuma ka ki rukuni daga cikin rukunan musulunci? Rukunan musulunci din nan guda biyar, duk wanda ya ƙaryata ɗaya daga ciki ko ya ƙi ɗaya daga ciki to bai zama musulmi ba, sai sun samu ne sannan musuluncin zai tsaya, su ne suke riƙe da musuluncin mutum, idan babu su ko babu ɗaya daga cikinsu to babu musuluncin. Wannan bil ijma'in malamai ne duka. Amma idan kawai dai saboda kasala yana jin shi dai kawai azumin yana bashi wahala, ba wai a zuciyarsa yana kin abun ba, dan akwai irin waɗannan wanda shi in ka tare shi zai ce ya yadda Allah ya farlanta azumi kuma wajibi ne a kansa, kawai dai shi ba zai iya yi bane, to kaga wannan wata mas'ala ce daban, shi ba za ka kafirta shi ba irin haka. Amma idan a zuciyarsa baya so ya ki abun, yana kiyayya yana gaba da abin, to wannan ba musulmi bane tabbas. Sai wannan shi kuma da yake cewa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ta Allah saka da alkhairi. Yace da ni na kasance dan Shi'a ne, amma yanzu Allah ya gwada min gaskiya na dawo tafiyar sunna. Yace to yaya zan yi da tsinuwa da kuma la'antar da muka yi wa sahabbai, ko yace da na riƙa yi wa sahabbai da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar suna na Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar da Uthman da sauransu. Yace Allah ya ƙara musu yarda. Yace da kuma shahidi insha Allah Malam Ja'far Mahmud Adam. Yace to yaya zan yi su yafe mun bayan gashi ba su da rai, sannan kuma kai ma ka yafe mun zagin da nayi maka. Sannan abu na gaba yake cewa ina da karatu na Bughayatul Mushtaq amma MP3, yaya zan in samu littafin? To muna maka murna kwarai da gaske da Allah Ta'ala ya ceto ka, ya kubutar da kai daga wannan tafiya wacce take bakar tafiya ce kwarai da gaske, mai munin gaske. Duk tafiyar da zaka sa kullata da gaba da kiyayya a cikin zuciyarka ta wasu bayan Allah irin wannan, to abu shakka wannan halaka ce. To duk mutumin da Allah Ta'ala ya ceto shi daga wannan sai a yi masa murna, ta yi shi murna, kuma a roki Allah ya bashi sabati, ya bashi jajircewa da kafewa da tsayawa akan tafarkin gaskiya har lokacin mutuwa. Maganar waɗanda ka zazzaga, ka zage su ne a bisa tunanin cewa abinda kake yi addini ne, kuma yanzu ka gane ka tuba. To duk wanda yake kan wata hanya mara kyau ya tuba, shi kina Allah zai karɓi tubansa. Wanda suke za su haɗa Allah da wani wajen bauta, ko su ce Allah yana da ɗaya, ko Allah ɗaya uku ne, kaga zaginsa suke yi. Wanda ya zo a cikin hadisi ce ɗan adam yana zagi na, kuma bai dace ya zage ni ba, haka ya zo a cikin wani hadisi Kursi ce ɗan adam yana zagi na, kuma bai kamata ya zage ni ba, yana cewa ina da ɗa, ina da mata. To amma duk da haka Allah cewa afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, yanzu ba za su nemi Allah ya gafara su tuba ba, su nemi Allah ya gafarta musu ba, a shaida za su tuba su nemi Allah ya gafarta musu, Allah zai yafe musu. To ko da mutum wani abu ya riƙa bauta ba Allah bai tuba, Allah yana yafe masa abin da ya yi. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kace ya ku waɗanda suka cuci kansu ta hanyar laifuffuka da saban Allah, kada ku fitar da rai da tsammani daga rahmar Allah. Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya, wato yana karɓar tuba ga wanda ya tuba. Abinda mutum yake ya tuba, to Allah yana gafarta masa gaba ɗaya. Wannan ayatul tauba ce, ba ayatul istighfar ba. Anan gafara ana nufin tuba. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an ay liman taba. Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya ga wanda ya tuba. Inna huwal ghafurur rahim, lalle Allah mai gafa, mai yawan gafara ne, kuma mai yawan jinkai ne. Saboda haka duk mutum, duk abinda mutum yake yi in ya tuba ya koma ga Allah, at-tawbatu tajibu ma qablaha aw al-islamu yajibu ma qablahu ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la, kuma da zai yi tuba to zai zama kamar wanda bai yi ma laifi ba. Saboda haka wannan ba zai cutar da kai ba insha Allah, ka ci gaba da yi musu addu'a, kana wato neman musu rahama ta Ubangiji, sannan ka ci gaba da yada falalarsu kamar da yadda kai ta yada maganganu na karerai a game da su. To kuma yanzu duk inda ka shiga kai ta yada falalarsu da darajarsu da mutuncinsu, wannan zai zama insha Allah ya kankare maka abin da ya gabata na abin nan. Kuma mu ma da ka zage mu duk mun yafe, daman kuma mu tuntuni ma mun ce mun yafe, mun riga mun yafe tun ma ba a yi ba, wanda ma bai yi ba mun yafe masa koda yayi nan gaba. Bughayatul Mushtaq zaka same shi a littafin, zaka same shi a kasuwar Kurmi. In ka je kasuwar Kurmi kantin wani da ake kira Hamza Abubakar, zaka samu littafin insha Allah. Mala Abubakar, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
A ayar da ta gabata jiya mun dauko tafsirin ta babu karshe ba wado ila sabila rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. A ruwa ya da kimala abubakar saboda ka ya manta ya
wudu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك kayi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikmati da hikima wal maw'izati al hasanati da kikkiawan wa'azi wajadilhum billati hiya ahsan kajada su kayi jayayya da su ta hanyar da take mafi kyau inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi lalle ubangijinka shine mafi sani game da wanda ya bace tafarkin Allah wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine wanda yake mafi sani ga waɗanda suke shiryayyu. Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran al'ummarsa duka da cewa su yi kira zuwa ga tafarkin Allah. Kira zuwa ga tafarkin Allah ibada ce, don haka dole ne ka yi ta da ikhlasi, wato ka yi ta dan Allah, ka tsantsanta ta dan Allah, kada ka yi ta saboda wani abu ko wata manufa. Sannan ya zamana kayi kira zuwa ga tafarkin Allah ba kayi kira zuwa ga wani tafarki daban ba. Sannan ta kasance bil hikmati, wato da hikima. Sannan ta zama wal maw'izatil hasana, da kyakkyawan wa'azi. Jiya mun tabo maganar da abinda ake nufi hikima. Na farko muka ce hikima shine abinda alqur'ani da sunna suka zo da shi. Abinda duk ya zo alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkanin su hikima ne, kamar yadda Ibn Jarir yake cewa huwa ma anzalahu Allahu ala rasulihi min alkitabi was sunnah, shine abinda Allah ta'ala ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama na alqur'ani da sunnah. Sannan yana daga cikin hikima ajiye kowane abu a mahallinsa, lokacin da ya kamata ka nuna tsanani to ka nuna tsananin, lokacin da ya kamata ka nuna sauki sassauci to ka nuna sassaucin. Wato kai ya zama mutum gaba ɗaya ko da yaushe ya ɗauki komai ba komai ba, saboda haka shi babu abinda zai ɗauka da gasken gaske ko kuma wanda zai ɗauke su da tsanani. Sha'anin tauhidi wani abu ne babba, shi yasa muka kawo misalai da annabi sallallahu alaihi wasallama. Idan aka taɓa tauhidi baya shiru, kuma in ya tashi zai yi magana wacce take nuna bai ji daɗi ba ƙwarai da gaske. In an taɓa shi shi to sai ya haƙuri, baya ɗaukan abin da zafi, yana bin mutane a hankali, kuma yana duba maslaha ita kanta ta addinin da maslaha ta al'umma. ba zai yi abinda zai cutar da addinin ba ko ya cutar da al'umma, shi yasa ba yake taba munafikai, saboda ana ganin su cikin musulmi, da su ake sallah, da su ake fita jihadi, to da a ce ya kama su saboda abinda suke yana kashe su, to da sai na nesa su rika cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa, kaga wannan sai yasa mutane su rika kyamar addinin musulunci din shi kansa. To sai Annabi bai yi wannan ba, duk irin cutar wadda Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafiki, duk irin cutar wadda ya masa a Madina, mun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdullah ibn Ubay ya rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah kafin Allah ta'ala ya saukar da ayar da cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi, lokacin da zai je masa sallah, sayyidina Umar yana rike rigar manzo sallallahu alaihi wasallam, kada kai masa sallah, la tusalli ala ahadin minhum ya rasulullah, la tusalli ala ahadin minhum, manzo Allah yace ai Allah cewa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fa la yaghfir Allah lahum, ai Allah zabi ya bani ce ko kai musu istighfari ko kakkai, ko da zaka yi sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba, kaga Allah ba cewa kakkai musu ba, yace to saboda haka inda na san in nayi ma sama da 70 din Allah zai yafe musu, to da sai in ɗansa Abdullah ya zo shi ma ya yi ta roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi ya ba da rigarsa a yi wa babansa likafani da ita, ko zai ɗan samu sauƙi a kabarinsa. Annabi bai ƙi ba, ya cire rigarsa ya bayar, shi ya sa shi kabari da hannunsa, amma wannan duk bai amfane shi ba, saboda ya mutu ba musulmi ba, ya mutu yana cutar da addini, yana cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma ko ba komai ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan domin ɗansa ya ji daɗi, tunda ana tare da shi, kuma ya sha nuna wa uban cewa abin nan da yake yi fa ba daidai ba ne. To kaga dole daga cikin hikima ta da'awa. Sannan al-maw'izatul hasana, muka ce al-maw'izatul hasana ana nufin kayi umarni kayi hani, wannan shine al-maw'izatul hasana, ka faɗi umarnin Allah kuma ka faɗi abin da Allah ya hana, ka faɗi sakamakon wanda ya bi umarni, ka kuma faɗi sakamakon wanda ya saba wa umarnin Allah, wannan shine ake kira al-maw'izatul hasana, wa'azi mai kyau. Kaga ashe akwai wa'azin da ba shi da kyau, ashe akwai wa'azi wanda yake mara kyau, akwai kuma wa'azi mai kyau. Kaga ita hikima ba a ce al-hikmatul hasana ba, saboda ita hikima duk inda take kyakkyawa ce, ba taɓa samun hikima kuma mara kyau ba. Amma wa'azi ana yace an yi wa'azi mai ma'ana, an yi wa'azi ko mara kyau, shi yasa ita hikimar ba a sifanta ta da kalmar hasana ba. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikma faqad utiya khairan katira, Allah ta'ala yace yana bada hikimar sa ga wanda ya so, wanda duk Allah ta'ala ya bashi hikima to an bashi alkhairi mai yawa, shi kaga hikima alkhairi ce mai yawa, saboda haka ita ba a sifanta ta da alhasana ba. Sai Allah ya ce wajadilhum billati hi ahsan, kai jayayya da su ta hanyar da tafi kyau, wato ko da su za su zo ta hanyar jayayya da kai, su gaya maka bakar magana, su zage ka, su bace ka, su yi maka ƙarya, su yi maka kage, su yi maka yarfe, to kakka ce kai ma za ka yi musu irin abin da suka yi maka, kai ka yi taka billati hi ahsan, wa qulu linnasi husna wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, saboda haka Ubangiji ta'ala kullun umarta yake kai ka faɗi abin da yafi kyau, saboda kai kake da abin faɗa, wanda yake da abin faɗa ba zai ta faɗa ba, ba zai ta maganganun banza ba, ba zai ta zage-zage ba, saboda shi yana da abin da zai ce, yana da hujja ƙarfa a hannunsa. Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan, kai jayayya da su ta hanyar da tafi kamata, wacce tafi kyau, saboda haka ka saki fuskarka lokacin da kake jayayya da su, sannan ka gaya musu kalmomi masu daɗi, kana yi kana musu addu'a, Allah ya shirye ku, Allah ya ganar da ku, ba kana tsine musu albarka ba. Allah ta'ala ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum, kada ku jada ahlal kitabi, wato waɗanda Allah ta'ala ya ba su littafi, yahudu ko da nasara, sai ta hanyar da take mafi kyau. Ka duba Yahudawa, da Allah ta'ala ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud, amma Ubangiji ta'ala ce in za ka yi jayayya da su, ka yi jayayya billati ya ahsan, بالتي هي أحسن بما بالحسنة بالتي هي أحسن ده هي ده تكي ما في كيو إن أكوي ككياوة تو كي وجه تفي ككياوة كاقو هنن آلي نينا الدين المسلم شي نوازي نكرانتروا نإلمانتروا نجان هنكلي وانده بذاك ساميش أجك كوش إلين تفيها با سيئة مسلم شي شي سادولة ني وانده شي أهل السنة ني ينا بين كوير واتا القرآن ده سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم kuma ya zama mai kira ne zuwa ga Allah to ya sa wannan aya a gaban idansa ko da yaushe duk sanda ya tsaya gaban mutane zai karantar da su ko zai yi musu wa'azi zai fadakar da su zai jawo su zuwa ga fahimtar gaskiya to yayi amfani da wannan aya kada wannan aya ta rika bace masa ya zama na koda ta hanyar mayar da martani ne shine mujadala din ita mujadala din ba ma san ta ake yi ba ba so ake ka zama mai jayayya ba النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا تشوى أنا زعيم ببيت بربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا نالا من تشوى متمن دبزي برجع هي يقول أنا دغسكي نالا من تشوى سجداء ذكر الجنة الله تعالى تشوى كان الإنسان أكثر شيء جدلا دن أدب هنا يو جاهية ما هو يبقى دن أدب أكي أنبا على سؤالنا صفة شيء دن أدب shi yasa inda ya kamata a yi jayayyar inda zaka fito da gaskiya to kada kai hanyar kada kai jayayya ta hanyar da waɗanda suke ba kan gaskiya suke amfani da abin nan ba kada kai kana la'anta annabi sallallahu alaihi wa sallama an neme shi la'anci ya la'anci mushrikai ce inni lam ubas la'anan yace ni ba aiko ni in zama mai la'anta ba ba aiko ni in zama mai la'anta ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama cikin hikima yayin da'awarsa shi yasa cikin dan kankanin lokaci ya ci nasara Allah ta'ala ya gaya wa annabi Musa da Haruna yace su je ga fir'auna fa atiya fir'auna fa qula idhhab ila fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha uje ku gaya masa magana wacce take mai sauki ka duba fir'auna dai magana kafirci ce aka ce fir'auna to ai shikenan sai da shafa fati a tashi an gama magana fir'auna da ta ce ana rabbukumul a'la ba wai kawai ya ce ana rabbukum ba wai kawai ya ce shi ubangiji bane a'a shi ubangijin na can sama na koli daga shi babu wani ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin bauta ba ba ni ba da yadda ya rika kashe bani isra'ila gari ka kashe ƴaƴansu maza yana barin mata amma Allah ta'ala sai ya ce wa annabi Musa fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha gaya masa magana mai laushi taqila zai wa'azantu ko ya ji tsoron Allah sannan ubangiji ya ce inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi lalle ubangijinka shine mafi sani ga wanda ya bace ga barin tafarkin sa wato shi ya san wanda yake dan wuta ya san dan aljanna kuma ya riga ya rubuta wannan ya gaba magana saboda haka ka kirawo su kada ka ce zaka kashe kanka dan bakin ciki ganin cewa basu musulunta ba kai gargadi domin kai mai gargadi ne mai bushara abinda yake kanka shine isarwa kawai ubangiji shi yake hisabi saboda haka kai abinda zaka yi kai kira innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba za ka shiryar da wanda kake so ba Allah ne yake shiryar da wanda ya so laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha shiryar su ba a hannunka take ba Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama saboda haka shi ya san wane ne ya cancanci shiriya wane ne kuma ya cancanci bata sannan Allah ta'ala ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin kuma idan za ku yi ramuwa to ku rama kutankucin irin abin da aka yi muku wala in sabartum amma idan da za ku yi haƙuri la huwa khairul lisabirin lalle haƙurin shi yafi alkhairi ga masu haƙuri wasbir wa ma sabruka illa billah kuma ka yi haƙuri ladan haƙurinka baya gurin kowa yana gurin Allah wala tahzan alaihim kada ka yi baƙin ciki a kansu wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun kada ka zama cikin kunci saboda abinda suka kasance suna yi na makirci inna allaha ma'al ladina taqaw lalle allah yana tare da waɗanda suke masu taqawa walladina hum muhsinun, da wadanda suke masu ihsani, masu kyautatawa. To Ubangiji Ta'ala ya rufe surar da wannan, wato wannan batu na idan za ku yi ramuwa, to ku yi ramuwa gurgudan irin abin da aka yi muku na laifi. Wato in amma ɗaya kai ɗaya, amma biyu kai biyu, kada a yi ɗaya kai kuma kai uku ko hudu, ko kace kai goma, wannan ba musulunci bane. Ce wa in aqabtum fa aqibu, ana buƙatar adalci a cikin komai, kamar yadda a baya Allah Ta'ala ya faɗa, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Adalci kuma shine kai karama gurgudan yadda aka yi maka. Faman i'tada alaikum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaikum, wanda ya yi muku ba daidai ba, to kuma ku yi masa kwatankwacin irin abin da ya yi muku ba daidai ba. A nan kamar ma a ce wato kai haƙuri ne, tunda an ce kai daidai yadda aka yi maka, to wajen ka daidaita yadda aka yi maka dinnan ba a yi sa abada man za ka ɗan wuce. To wajen daidaita ɗin wani aiki ne babba, sai ka ga to tunda da ya cewa aka yi kai daidai ko kai haƙuri, to gara kai haƙurin, saboda daidai ɗin za ta yi ɗan yi wahala. To Ubangiji ya faɗi wannan, da yawa daga cikin malamai suka ce wannan aya fa in aqibtum bi misli ma uqibtum bihi, da yawa daga cikin malamai suka ce ta sauka a bayan an yi gama yaƙin Uhud, bayan an gama yaƙin Uhud an kakkashe musulmi, don a lokacin an kashe musulmi mutum 70 a daga ciki hadda Hamza, sannan ko bayan an yi musu kisa, sannan aka riƙa daddatsa su, ana musu gunduwa-gunduwa, a yanke hannun mutum, a yanke hancinsa, a yanke kunnensa, haka aka riƙa yi musu musla. To shine wata riwaya take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya ga yadda aka yi wa Hamza, ransa ya ɓaci, ya ce bo ma ran da Allah Ta'ala ya ba mu nasara muka kashe musu mutanensu, to a madadin Hamza kawai sai na daddatsa mutum 70 daga cikinsu. To wannan riwaya ce mashhuriya, ta shahara, amma mai rauni ce. A riwaya da ta inganta ta ce, riwaya da take cikin Musnad Imam Ahmad, akwai kwatankwacin ta cikin Jami'u Tirmidhi, daga Ubay ibn Ka'b yake cewa lamma kana yawma Uhud, a ranar Uhudu, ranar yakin Uhudu, qutila min al-ansari 60 rajulan, an kashe mutum 60 daga cikin mutanen Madina. A wata ruwayar, a wata hanyar ta wannan ruwayar, ta 66 a 64, wa min al-muhajirin 6, aka kashe mutanen Makka 6, wato aka kashe jumlar mutane ko 66 bisa ga wannan ruwaya, ko kuma aka kashe mutane 70. To shine sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce, la in kana lana yawmun mithlu hadha min al-mushrikin lanumathilanna bihi, mu ma duk ranar da Allah Ta'ala ya ba mu iko muka yi galaba akan su, irin yadda suka samu irin wannan damar akan mu yau, to mu ma sai mun daddatsa mutanen su. Wannan arwaya, wannan wacce ita ce kuma riwaya, isnadin ta hasan ne, tana cikin Musnad Ziyadat Abdullah ala Musnad Imam Ahmad, tana cikin Sunan Ibn Nasa'i, Sunan Ibn Abin Sunan Nasa'i. Sai yake suke cewa mu ma duk ran da Allah Ta'ala ya ba mu iko muka yi nasara akan su, har muka kashe musu mutanen su, to mu ma za mu daddatsa mutanen su. To shine ranar da aka yi fathu Makka, ranar da musulmi suka samu nasara, suka shiga garin Makka, sai ɗaya daga cikin mutanen, cikin sahabbai, sai rika yekuwa yana cewa la tu'rafu quraishu ba'da al-yawm, quraishawa kashin su ya bushe daga yau. To daga yau an gama da quraishawa, kamar yana gaya wa ƴan uwansa cewa a zo a dau fansa, a zo a bi quraishawa a ita sarar su, a ita kashe su. To shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji ana wannan cewa ba quraishawa sun gama yawo daga yau, sai ya aika dan shela, sai ya yi shela ina cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad ammana al-aswada wal abyad illa fulanan wa fulan. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada amana, wato ya bada mafaka ko aminci ga kowa da kowa, in banda wane da wane, wasu mutane da aka ambata aka ce in banda su, kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi aminci saboda ka a taba kowa baki ne ko fari ne to shine riwaya tace sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa in aqamtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin har zuwa karshen aya har zuwa karshen surar to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace nasbir wa la nu'aqib in haka ne mun yadda mun yi hakuri ba za mu yi kowa ukuba ba to wannan ita ce riwayar da ta inganta dangane da a saukar wannan ayar kuma kamar yadda muka faɗa a baya ayar ta kunshi wato tabbatar da adalci abinda ake kira adalci shine ayi wa mutum horo gwargwadon laifinsa kada a ƙara akan abinda yake na laifi sannan kuma ayar sai ta yi kira zuwa ga a nuna falala ayi afuwa a nuna falala ayi afuwa domin adalci in kace adalci shine ayi sakamako gwargwadon laifi shine ake kira adalci ce ayi mun adalci duk wanda ya ce alƙali ya yi mun adalci to ba yana nufin ya yafe masa ba yana nufin ya kama shi da gwargwadon laifinsa in laifin daurin shekara goma ne ya daure shekara goma idan laifin na bulala ne ya masa bulala in na kisa ne ma a kashe shi shine abin da ake nufi da adalci falala kuma shine a samu afuwa ga wanda aka yi wa laifi ya ce ya yafe shine falala Allah ce jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha to sakamakon laifi mummuna shine sakamakon wani aiki mummuna shine sakamako mummuna irinsa sai ya ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda duk yayi afuwa kuma ya yafe to ladansa yana gurin Allah wato wannan tabbas ubangiji zai biya shi ladan afuwar da yayi innahu la yuhibbu adh-dhalimi Allah baya san mutanen da suke azzalibai kaga anan sai ubangiji ta'ala ya kasa mutane uku dangane da laifi da za a yi mutum akwai wanda za a yi masa laifi ya ce shi sai ya rama to aka ce ya rama gwargwadon yadda aka yi masa akwai kuma wanda za a yi masa laifi ya ce sai ya rama in ya tashi ramuwa sai ya wuce iyaka har shi kuma ya shiga haƙƙin wanda ya yi laifin da farko to wannan shine azzalimi sannan na uku shine wanda zai afuwa ya yafe duk ubangiji ta'ala ya hada su a cikin aya guda cewa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha kaga shine wanda zai rama daidai yadda aka yi masa sannan faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah shine wanda zai yafe ya ce yayi afuwa ya yafe ma wanda ya masa laifi to wannan ladan sa yana gurin ubangiji sannan ce innahu la yuhibbu adh-dhalimi to shi kuma wannan azzalimi shine wanda zai ƙara sama da yadda aka yi masa lokacin da muka yi fassarar inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan mun kawo ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani wanda suke kunshe da wannan in Allah ta'ala ya maganar adalci sai kuma ya maganar ihsani ya yi maganar kyautatawa kamar ita wannan ayar fa in aqamtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wannan shine al adlu din can kuma gaba yace wala in sabartum la huwa khairul lis sabirin wannan shine al ihsan وجزاء سيئه سيئه مثلها وهذا شيء العدل سنه فمن عفا واصلح فاجره على الله وهذا شيء الاحسان سنه والجروح قصاص لكي والجروح قصاص هكا جيوا متل روني يا كاي غبا القالي تو اي قصاصي غورغدان ابيندا ياي غورغ ابيندا اكاي مسا اراما مسا ان تشيري مسا حقوري شي ما وانشان ا تشيري مسا حقوري ان تشيري ما وندا ايدو شي ما وندا تشيري ايدو ا تشيري ايدنسا شيء والجروح قصاص shi to wannan kaga shine adalci sai Allah ya ce faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lah amma wanda yace ya yafi yayi wa abokin husumarsa sadaka da yafiya to wannan zai zama kafara gare shi kaga wannan shine al ihsan to wannan suna nan a cikin alqur'ani da yawa lokacin da muka yi tafsirin inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan mun fadi wannan Allah ya ce wasbir wa ma sabruka illa billah kayi hakuri hakurinka baya tare da wato ladan hakurinka baya tare da kowa yana tare da Allah wannan ƙara ƙarfafa batun hakuri ne yace wala in sabartum la huwa khairul lisabiri amma in kuka yi hakuri to hakurin yafi alkhairi ga masu hakuri to dan a ƙara ƙarfafa batun cewa hakurin ake so kai ba wai ramuwar ba sai aka sake cewa wasbir wa ma sabruka illa billah kayi hakuri ladan hakurinka baya tare da kowa yana tare da Allah cewa kuma hakuri wani abu ne wanda Allah ta'ala shike bawa mutum wata baiwa ce da ubangiji ta'ala yake yi wa mutum tun farko haka Ubangiji ta Allah ya halicce shi mai hakuri ne. Akwai kuma wanda koyan hakurin zai yi, ba mai hakuri ba ne, amma yau da gobe zai gane falala hakurin sai ya zama mai hakuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke yana cewa duk wanda ya nemi ya yi hakuri, koyi hakuri, Allah zai ba shi hakuri. Faman tasabbara sabbarahu Allah, wanda duk ya koya wa kansa cewa ya riƙa yin hakuri in an bata masa, to sai Allah ta'ala ya kinsa masa hakuri din ya zama mai hakuri. To hakuri ba karamin abu bane, kusan tattare yake da farin ciki lahira, yake da ɗaukaka ta duniya da lahira. Ba kowa ya yi ba, musamman idan haƙuri zalunci mutum, ba kowa yake iya yin sa ba. Haka mataki ne na siddiƙai da annabawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wani annabi wanda yake cikin Sahih al-Bukhari, ya ambaci wani annabi wanda mutanensa suka yi ta tutar da shi, amma sai ya riƙa kulli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Ubangiji ka gafarta wa mutane na dan ba su sani ba ne. Anan abu uku ya yi musu, sun cutar da shi, shi ko ya musu abubuwa kyawawa guda uku. Abu na farko ya musu afuwa, abu na nema musu gafara, abu na uku ya ba su hanzari, ya ba su uzuri. Ya ce ka gafarta wa mutane na, ba zai yi wannan addu'a ba sai bayan ya yafe ai. In bai yafe ba ina kam zai ce a gafarta. Na farko kaga ya yi musu addu'a, Allah ya gafarta musu. Na uku kuma ya ce fa innahum la ya'lamuna, ba su sani ba ne, kaga wannan uzuri yake ba su. To in ba annabin Allah ba, ba kowa yake iya wannan ba. Shi yasa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kafirai sun sako shi a gaba shi da sahabbansa, sun nuna masa kiyayya da gaba da tutarwa har ta kai ya fita zuwa Taifa, domin ya je ko a can ya samu waɗanda za su yarda da awarsa, za su yarda da kiransa su dawo su taimaka masa. Da ya je can maimakon ya samu karbuwa, sai aka zigama wawayen matasa samari sai suka yi ta jifansa har suka ji masa rauni a kafarsa. A hanya Allah ta'ala ya zauna yana hutawa a ƙarƙashin wata bishiya, Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibril ya ce Ubangiji ta'ala yana gaishe ka, kuma ya haɗo ni da mala'ikan duwa. Gashi nan Allah ta'ala ya ce ka bashi umarnin da kake so. Shi mala'ikan duwa ya ce to ni in ka yarda, duwatsun nan da suka kewaye Makka zan kwankwace Makka da su, to zan haɗe su in tatse mutanen Makka da su su halaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ai wala Allah Ubangiji ta'ala ya fitar su waɗannan da suka ƙaryata ne, Allah ta'ala ya fitar da ƴaƴansu daga tsatsansu da za su bautawa Allah ba tare da suna shirka ne, saboda ka a ƙyale su. Kuma haka Allah ta'ala ya kaga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam hangen ne sai ke ba wai komai ba, a yana duba gaba. Haka kuma duk mai karantarwa ya kamata ya zama, mai wa'azi haka ya kamata ya zama, haka duk shugaba ya kamata ya zama. Ba ya rika duba wata maslaha ba ko huce haushin sa ne, zai rika duba gaba abinda zai yi na hakuri din nan zai haifar masa da sai. Haka shi al hakuri har ko da yaushe alkhairi yake haifarwa, har ko da yaushe mai hakuri shi sa. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru bi ayatina yutina, muka zabo wasu daga cikin su muka sa su shugabanni yayin da suka yi hakuri, kuma sun kasa yahduna bi amrina lamma sabaru, suka zama suna shiriwa da umarnin mu ya hakuri. Wa kanu bi ayatina yutina, kuma sun kasance masu sakankancewa da yadda da amincewa da ayoyinmu. Shi yasa magabata suke cewa bis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fi din, ta hanyar hakuri da yaqini da sakankancewa da amincewa da abinda Allah ta'ala ya kaddara, ta haka ne ake samun shugabancin addini, shugabanci a addini. Don haka duk shugaba sai ya kasance mai mayar da al'amari zuwa ga Allah, mai juriya, mai yafiya. Hakuri iri uku ne, akwai hakuri akan biyar Allah, akan yi wa Allah da'a. Saboda dan adam din kokari take yi ta karkatar da shi gabarin zuwa Allah da'a domin abinda take so yayi saban Allah ne an khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa saboda akwai ran da take al-amaratu bisu kullun so take ta kai laifi ga shaydanu su ma kullun so suke su ga wato ka ki to kai hakuri ka bar duk abin da saboda Allah kai da'a kai masa biyayya wannan yana buƙatar hakuri da juriya as-sabru ala ta'atillah as-sabru an ma'siyatillah as-sabru an mahalli abubuwan da haramta ko ranka tana so kai kokari ka guje musu ka bar su ka danna zuciyarka ka hakura da abin da zuciyar su in dai har Allah ta'ala ba ya san wannan abu in dai ya haramta wannan abu ya fi wahala wato barin abin da aka ce ka bari ya fi wahala sam cewa ka yi abu kaza tiyanu bil abin nan manhiyu anhu as'abu min fi'lil ma'murat bar abin da aka hana wani lokaci ya fi wahala sama da a ce ka yi abin da aka yi umarni da shi shi yana za ka samu mutum wani yana kyauta yana abin nan amma kuma za ka iya samun shi kuma a gefe guda kuma mashayin giya ne yana yin waɗannan ayyukan kuma a gefe guda kuma za ka same shi yana abubuwan da aka ce da'a saboda wancan barin wancan ɗin yana da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce fa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum an fajtanibu anan ba a baka kofa ba saboda aka baka kofa shikenan daman can akwai abubuwan da suke suna kokarin su ziga ka kai to da an ce ka bar abin da aka hana ka to shikenan ko mutum komai sai ya ce shi ba iyawa komai sai ya ce ba iya sai ya taya laifuka to sai aka ce mastata'tum dan an san galibi umarni wannan ana yi amma wajen barin abin da aka hana to anan giza yake sa to nan ma ri an yi juriya sannan kashi na uku shine as-sabr ala aqdarillah al-mu'min abinda Allah ta ba mutum mara dadi mai ciwo mutum yayi hakuri ya jure musiba mun iri biyu ce akwai wacce take musiba ce wanda min fi'lillahi wa laysa lil insani fiha dakhal Allah ne dan ba wani dan adam da ya sababa ta shin lafiya tun ya samu kai shi ba ya da lafiya kaga ba zai je rigima da kowa ba wanda ne ta'ala dora masa ko gobara ta sauka gidansa ko wani abu irin wannan wanda ya san wannan ga Allah ba yadda zai yi to galibi mutane sukan yi hakuri a wannan akan wannan nau'in ayi hakuri saboda in ma baka yi hakuri ba za ka yi rigima da Allah ne Allah shi ya doro maka hakuri to mutum ya hakuri a irin wannan haka wannan ni'ima din wannan nikima din wannan abin nan din musiba din ta juye ta koma masa ni'ima idan yayi hakuri amarin sa ga Allah ya yarda da abin da Allah ya kaddara masa shikenan sai ubangiji ta Allah ya bashi kuma lada akan wannan kaga ta zama shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amrul mu'min inna amrahu kullahu in asabathu as-sara'u shakar fa kana khayran lahu wa in asabathu ad-dara' sab fa kana khayran lahu sai zalika li ahad illa li mu'min nabi yace abun al'amarin mu'mini yana da abun al'amarin sa gaba daya alkhairi ne ne mai dadi ya same shi sai ya hakuri wannan ya zama masa alkhairi in abu ne mai dadi ya same shi sai ya zama masa alkhairi dan Allah zai kara masa idan kuma abu ne wanda yake mara dadi ya same shi sai ya jure shi ma sai ya zama masa alkhairi ubangiji ninka masa lada ya zama masa alkhairi gare shi ba kowa yake samun wannan to wannan nau'in na musiba wacce mutum ya san cewa ba saukan musa da ita daga galibi akan yi hakuri ko dai Allah ko kuma ai hakuri tilas har ta dabbobi ma duk akan wadannan shine as-sabr al-ittirari ba yadda zaka yi akwai kuma musibar da zaka san cewa kana zaune wani zo ya sare ka ko kana zaune wani zo kiya ko ya maka wani abin da mutarwa ce ko ya zo gaggaya maka bakaken ci mutuncinka ko ci maka ko iyalinka to wannan zaka san cewa jawo maka wannan to wannan hakuri akan wannan yafi wahala ba kowa ne yake iya hakuri akan wannan ba sai waɗanda Allah ta'ala ba su wani matsayi babba matsayin waɗanda ake cika musu ladan su ba tare da nama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab to sai wanda ya kai wannan matakin shi yake hakuri akan musibar da ya san cewa wani ne ya sababa masa ita ga kawai daga Allah take ba to akwai abubuwa da za su taimaka wa ya zama mai hakuri akan irin waɗannan abubuwa to ya zama mai hakuri da yafiya da kawar da kai akan abinda wani zai masa na cutarwa abu na farko ya san cewa Allah ta'ala shi yake ayyukan bayi duk abinda kaga ya same ka to Allah ta'ala shi ya halicci inda Allah ta'ala bai yi zai same ka ba to zai same ka ba don haka wannan alaci kawai Allah ta'ala ya rubuta wannan abin sai ya same ka halarto aikin Allah wannan zai taimaka maka kai hakuri san cewa Allah ne ya rubuta wannan abu don haka kai hakuri abu na biyu ka rika ganin laifuffukanka ka rika halarto da laifuffukanka ni cewa duk wanda ya same ka to watakila akwai laifuffukan su ka sun jawo maka ma asabakum min musibatin kasabat aydikum wa ya'fu an kathir shi da yawa musibar duk da ta same ku tana samun ku ne saboda abin da kuka aikata Allah ya abubuwa da dama to idan bawa cewa abin da ya same shi har wani ya ci mutuncinsa ko ya masa kaza watakila zunubin sa ne to wani zai sa shi ya shagala da neman gafarar laifi maimakon ya yi ta tunanin yadda zai yi ramuwar gayya sai ya dawo yadda zai Allah ya yafe masa laifuffukansa da ya yi cikin magabata yake cewa ko dabbar sace ta ɓace sai ya binciki hanya bai wa Allah wani abu ba haka kawai dabbar sa ba ta ɓace ba saboda haka wannan yana taimakawa ya zama mai hakuri to da laifuffukansa yana tunaninsa la yar ahadukum illa wa la yakhafanna illa dhanb kada ɗayanku ya rika fata sannan kada wani ya ji tsoron wani abu zulubinsa ba bawa yana iya sa abubuwa ne a yana cewa ma nazala bala'un illa bi dhanb wa ma rufi'a illa bi tauba ba inda ya taba sauka wata jarraba da ta sauka ga umma sai dan wani laifi da ta yi ko wani laifi da yayi kuma wannan abun ba sai ta hanyar tuba to bawa in ya zama na ya halarto zunubinsa shi to ba zai shagala da neman yadda zai rama ba sai ya shagala da neman Ta'ala ya gafarta masa laifinsa sannan abu na uku ya rika tuno da ladan da Ubangiji Ta'ala zai ba ma wanda ya yafi aka yi masa ya yafi ba shi ganin da cewa Allah Ta'ala cewa wala in sabartu fa huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa da Ubangiji yake lallashinka in an yi maka kai kuma wannan zai zama maka alkhairi fa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda duk wa ya kyautata to ladan sa yana gurin Ubangiji wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al-umur duk yayi hakuri to yana daga cikin manyan al'amura a gurin to bawa ya rika tuno wannan ladan kada ya je ya yi ladan sa saboda ramuwar gayya da zai zara ya rama shi daga halarto da wannan sannan abu na hudu bawa ya zama yana halar wato abinda zai taimaka wa bawa yayi shine wannan tana gadar da salamatul qalb zuciya lafiyar zuciya kunshe da sharri bata kunshe da niyyar wato wani mummunan aiki haka sai ya samu zama ta samu hutu idan yana har kullun zuciyarsa tafasa take har kullun tunanin yaya zai kullo al'amari zai iya huce maslahohin sa sai ga maslahar sa ta kanta yake ba zai iya rama yake a hargitsa masa lissafi ya zama zuciyarsa kullun a hargitsa na biyar ya san cewa izzarsa da girmansa da ɗaukakarsa a gurin tana cikin afuwa idan zai yi afuwa to Allah zai bashi izza annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma zadallahu abdan bi afwin illa ba abinda Allah ta afuwa da shi in yayi afuwa izza masa izza ne to rika tunanin cewa kada yayi hakuri wato kada ya wanda izza ta tafi izza din nan sama da rabuwar in ya rama to shike da Allah zai kara masa shike ne yayi asarar ka a dalilin wata ramuwa da zai yi ta war sannan abu na shida ya rika cewa aljaza ya rika tuna wannan aljaza'u min jinsil amal irin haka kai ma za a yi maka cewa tsakaninsa da ubangiji akwai laifi da yawa da yake masa kuma yake masa afuwa saboda dalilin cewa bara'in yafe masa ima Allah yafe shi yasa Allah ta'ala ya ce wa sayyidina Abubakar ayat da ya sauka ala tuhibbuna an yaghfira Allah wal ya'fu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku yafe ku ba fa san Allah yafe muku to rika tunani min jinsil amal tunda shi ma yana yi wa Allah laifi yana san Allah ta'ala ya to shi ma ga yafe ma wani sai ya ce to ya Allah kamar yanda na yi ma wani ba daidai ba na yafe masa ya Allah ni ma abinda ka yafe sannan abu na bakwai wa Allahu man taqama li nafsi man taqama salwan ran kansa ya rama aikin sallama da matsayinsa na annabci da matsayin annabawa da matsayinsa na shugaban halitta wanda addini ne wanda duk ya taba ko addinin sa ya taba amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shi duk aka yace aka ce masa kulli sai ya ce to a cikin sifar sa nafsihi tunda yake abu ba kai waye ce sai haka yake da wannan sifar to kuka cika da laifuffuka da aibubbuka haka kuma kamata a ce an dauki wannan sifa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta rayuwar mu bas ya sani cewa idan an tutar da shi wani abin da Allah tutar da shi garwa Allah ta'ala ba zai bar shi haka nan ba zai biya ma kana lillahi talafuhu duk abinda ka rasa dan Allah to Allah da mai madadin sa shi yasa Allah ta'ala ce inna Allah ashtara inna Allah ashtara bi anna lahumul janna fayaqtulu san cewa jihadi dan da su tafi babu bai biya babu bai dawo musu da rai babu bai biya suka rasa sai Allah ya ce to nasu ya na biya haka ka ji cewa duk abin da ya same ka dan Allah to shi zai biya ka in har kana jin wannan to shi zai cewa kai ma ya rika tuno ma iyar Ubangiji Allah ta'ala Allah ta'ala yana tare da waɗanda yake masu hakuri Allahu ma'a sabiri Allah yana tare da yana hakuri Allah ta'ala yana tare da shi, tafi tare da shi da nasararsa, da shi da to kada a galin ramuwa ta shakka zai ba iya wannan tare da shi zai asara ko ba ya san ya rika tuno cewa hakuri rabin imani ne, imani ne kamar yadda su cikin magana da dama as-sabru nisful sabru shi ya al-manhiyat ba za su yi ba sai da hakuri ta'ala ce ayi ba za su yi ba sai da hakuri inda Allah ta bar maka na wata jarraba kaga bayan wannan abin sauran gaba daya a garin ramuwa za ka rasa wani bangare na imaninka hakura ka samu abu na goma shi cewa ya danna zuciyarsa ya gallabi zuciyarsa kushe ta wannan kuma shine jaranta shine kafi karfin zuciyarka ka ce sai ka rama ta fi karfinka kenan sallama yana cewa laysa ash-shadidu bis-sur'a lakin ash-shadid man ba mai kayar da mutane ba a zai iya danna zuciyarsa lokacin fushi lokacin da ya fusata cewa in kai ya kato wata nasara abu na sha biyu ya san cewa duk wanda ya yi haƙuri yayin da aka cutar da kai ka ce kaya ka kawar da kai to kamar ka yake Allah ta'ala zai iya karɓo maka haƙuri ka yi haƙuri saɓanin ka ce kai za ka yi ta rama wa kanka yayin da ka ce kai za ka rama wa kanka sai je ka rama amma in ka kawo to shi ta'ala ba zai bari a cigaba da tutar da kai shi ne a nan yayin da aka cutar da kai kai haƙuri to kawo duk wanda ya cuce shi idan ya masa nada ka jin nadama zai zama wato yana jin cewa ya haka amma wani na kyale shi an a ce zai rama idan zai rama zai cewa ai sun zama daya sa wani in yi maka rama saboda in kuka an kunde amma in yi maka kai haƙuri kenan ka sa shi cikin nadama kuma shi ya ce idfa billati hiya fa idan alladhi bainaka wa bainahu fa annahu wa ma yulqa illa alladhina yadhu hadd azib allati hiya ahsan duk sanda akai maka ba daidai ba Allah ce sai kaga wanda kin gabanka ne waliyun hamim cin al'amarin ka masoyin musamman akan abin da ya shafi wani abu da ya shafi wato shi karan kansa zama mai hakuri ne illa billah wala tahzar alaihim kada ka yi bakin ciki a kada ka ce za ka kashe kanka da za ka kashe kanka ne don ba su yi imani ba ubangiji yake da wanda ya so ya ce inna allaha ma'a allazina taqaw fi daikin mimma yamkurun kar ka zama cikin damuwa da kunci akan abin makirci ma'a allazina tare da waɗanda suka zama masu tsoron Allah wallazina hum muhsinun tare da waɗanda suka sani ana nufin ma'iyya ta nasara tare da da ainihin sa'ayin sa ita ce sa ba iya am Allah yana tare da kowa da ilimin sa ganin sa akwai kuma mai sa musamman ita ce wacce Allah ta'ala ya zaba kamar waɗannan kamar bi anni ma'akum ala yake gaya wa annabi Musa da Harun ta asma'u wa ara asma'u tana fassara maka wacce ina tare da ba wai yana tare da su da ji da yana tare da shi da wannan yana ganin sa a wannan mai tasu su biyu ma'akuma kuku ba iya ce ta tafi su ya ba su da mu tsaya a nan ga insha mu shiga ra bi na Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.